Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol duka akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin wannan shirin. Yau Talata 8 ga watan Maris shekara ta 2016. Na tare da
Grace Alheri Abdu ga kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a tsakiyar Somalia sun kashe sama da mayakan Al-Shabab 150 da ke shirin kai hare-hare. Amurka ta yi alkawarin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuka da take yi wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda. Kana Michael Bloomberg, hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York, ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin Amurka ta ƙashin kansa ba kamar yadda ya yi barazana tun farko.
To, bayan kun gama shan labarin duniya, shirin na wannan lokaci yana kunshe ne da tsaka mai wuya kamar kowace rana Talata. To, amma kafin ku ji wannan shiri, muna da rahoto akan ziyarar da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma zai fara yi a Najeriya yau din nan idan Allah ya yarda. Sai kuma zanga-zangar da masu sarar rake na kamfanin sarrafa shuga suka yi a jihar Adamawa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a tsakiyar Somalia sun kashe sama da mayakan Al-Shabab 150 waɗanda suke shirin kai manyan hare-hare. Kakakin ma'aikatar tsaron Captain Jeff Davis ya shaida wa manema labarai jiya Litinin cewa an kai hare-haren ne a ƙarshen mako kan sansanonin horas da mayakan Al-Shabab da ke tazara kilomita 195 arewa maso gabashin Mogadishu babban birnin ƙasar. Ya ce an yi amfani da jiragen da ke aiki da matuka da kuma waɗanda ba su aiki da matuka waɗannan hare-hare. Davis ya ce Amurka ta ji cewa mayakan suna shirin barin sansanin kuma suna barazanar gaske ga dakarun na Amurka da na ƙungiyar tarayyar Afirka da ke Somalia. Ya ce bisa ga kiyasin farko an kashe sama da mayakan 'yan ta'adda 150 a wannan hari. Amurka ta yi alkawarin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuka da take yi a wani lokaci da akan sa yake da sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda. Mai ba fada White House shawarwari kan daƙile ayyukan ta'addanci Lisa Monoko ta sanar jiya Litinin cewa gwamnati za ta fitar da rahoto kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matuka da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta 2009. Jami'ai sun ce rahoton zai ba da daman zai haɗa da hare-haren jirage da ba su amfani da matuka da daƙile ayyukan ta'addanci a Iraki, Siriya da kuma Afghanistan, waɗanda duka ake ɗauka a matsayin wanda ake kaiwa a wurare da ake fama da tashe-tashen hankali. Kakakin fada White House Josh Earnest ya shaida wa manema labarai cewa za a fitar da bayanan bisa ga tsarin shugaban Amurka Barack Obama na gudanar da komi a buɗe. Jami'an Amurka sun ce wannan shirin zai ba da damar buga rahoton hare-haren da ake kaiwa da jiragen da ba su amfani da matuka da kuma sauran ayyukan yaƙi da ta'addanci shekara-shekara. Michael Bloomberg, hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York wanda ya wa'adin mulki uku, ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin Amurka ta ƙashin kansa ba da ake gani zai ƙara jefa ƙasa cikin wani halin ƙila wakala da ya wuce wanda ake ciki a yaƙin neman zaɓe a halin yanzu. Bloomberg, wanda ya shafa watanni yana tunanin tsayawa takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba, ya sanar da haka ne a shafin sharhin mujallar Bloomberg View. A sharhin ya bayyana cewa ya hakikanta cewa ba zai ci zaɓe ba. kuma akwai yiwuwar tsayawar sa takara za ta sa attajirin nan Donald Trump ko kuma Ted Cruz su lashe zabe. Yace wannan ba wata kasada bace da zan yi so in yi da zuciya daya. Bloomberg dan shekaru 74 wanda asalin sa dan jam'iyyar Democrat ne kafin ya koma Republican ya sake komawa jam'iyyar Democrat yanzu kuma yake dan independent. Ya tattaki Trump da cewa ya fi kowa rarraba kawunan al'umma a yakin neman zaɓe tare da cusa tsoro a zukatan jama'a. A yunkurin masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya a jam'iyyar Republican da waɗansu ƙungiyoyi na hana Trump zama ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar a shekara ta 2016 nan sun fara yayata waɗansu tallace-tallace a talabijin na bakanta shi. Waɗannan ƙungiyoyi da ke gaba da tsayawar takarar Trump sun ce za su kashe akalla dala miliyan 10 a cikin mako guda mai zuwa kan tallace-tallacen hana zabansa. A maimakon mai da martani ga tallace-tallacen hana zaben nasa, Trump ya ce zai ci gaba da caccakar abokan takararsa ne ta shafinsa na Twitter. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauyin yanayi yana barazana ga waɗansu daga cikin mahimman shuke-shuken ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da masara da wake da kuma ayaba, abinda masu ilimin kimiyya suka yi gargaɗi da cewa akwai buƙatar sauyi a tsarin noma da kuma yin waɗansu sauye-sauye cikin gaggawa. Matsala ita ce sauyin yanayin yana da illa ainihin kan shuke-shuke a nahiyar da ya sa a waɗansu yankunan yanzu haka ba za a iya noma waɗansu irin abincin da aka saba nomawa ba. Jami'ar Leeds ita ce ta gudanar da binciken da ta buga jiya a mujallar sauyin yanayi da ake kira Nature Climate Change. Bisa ga rahoton ba za a iya noma masara da ayaba ba a kimanin kashi 30 cikin 100 na gonakin Afirka a ƙarshen wannan ƙarnin. Banda haka kuma ba za a iya noma wake ba a kimanin kashi 60 cikin 100 na gonakin ƙasashen Afirka. Shugaban tawagar binciken Dr. Julian Ramirez Villegas da ke Jami'ar Leeds ɗin ya ce binciken yana da mahimmanci domin zai taimaka wajen ayyana lokuta da kuma ɗaukar matakan shawo kan wannan barazana. Ya ce abin yi dai ya haɗa da canza irin abin da ake nomawa a wuri guda ko kuma inganta ayyukan noman rani a yankin. A waɗansu lokuta kuma idan matsalar ta yi ƙamari abin da ya kamata a yi shi ne a ƙyale gonaki ba tare da noma su ba har na waɗansu lokuta. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun bayyana yau Talata cewa sun cimma matsaya da Ankara na mai da dubban 'yan gudun hijira zuwa Turkiya, suna kuma da ƙwarin gwiwa cewa za a iya cimma cikakken yarjejeniya a taron ƙolin da za a gudanar makon gobe. Bayan shafa watanni ana samun saɓanin ra'ayi da kuma sa-insa tsakanin ƙasashe 28 na ƙungiyar tarayyar Turan, shugabannin sun amince su ba Turkiya ƙarin kuɗi na taimaka mata da kula da 'yan gudun hijira da kuma sassautawa 'yan ƙasar Turkiyyar sharuɗan ba da takardun bisa da hanzarta tattaunawa kan shigar da Turkiyyar ƙungiyar da nufin saka mata da taimakon da take yi na daƙile kwararar 'yan gudun hijiran zuwa ƙasashen Turai.
Labaran duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata nan idan Allah ya yarda shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu zai fara ziyara a Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elikaya ya aiko mana da rahoto akan ganawar da ministan harkokin wajen Afirka ta Kudu Mrs. Nkosiwe Nkakula ta yi da jami'an tsaron Najeriya. Gabanin ziyarar da shugaban na Afirka ta Kudu zai kai Najeriya, inda take cewa
we are planning to have a conference sometime this year of the two defense industries.
A wani lokaci cikin shekarar nan zamu yi taro na musamman tsakanin ma'aikatan tsaron kasashen mu biyu, Najeriya da Afirka ta Kudu, inda zamu yi musayar dabarun yaki da ta'addanci. Ministan tsaron Afirka ta Kudu Mrs. Nasubiya Mafisa Nkwakula ke magana gana da jami'an ma'aikatan tsaron Najeriya. Mrs. Kakula ta ƙara bayyana wasu sassa da suka hada da nunin dabarun kariyar sararin samaniya da Afirka ta Kudu za ta gayyaci Najeriya, wanda za a yi birnin Johannesburg a watan Satumba.
Africa Aerospace and Defense Exhibition.
Wannan dai haɗin kan ƙasashen Afirka biyu masu tasiri na da muhimmanci a yunkurin ƙungiyar Afirka AU wajen yaƙi da ta'addanci. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya yi ƙarin bayani.
Muna duba da ƙasashen namu guda biyu za su sadu su haɗu da sauran su manyan hafsoshin soja da suka haɗu su biyu su hito mana da mafita ta hanyar da ƙasashenmu guda biyu za su amfana a kai. Na je South Africa na gano abubuwa da kaina kuma na san cewa suna da abubuwan da muke nema a wajensu. Tsakaninmu ya kamata akwai memorandum of understanding tsakanin ƙasashen guda biyu. Cikinsu ne muka duba muka ga cewa inda za su zo su taimaka mana kuma ta gefen tsera makamai da yake faruwa a Kaduna. Mahi yawancin abubuwan da muke so ba sai mun tafi da nisa ba ga su kusa da mu.
Na lura akwai canjin tsarin tsaro ko dai ba za a iya cewa ingantar tsaron gaba ɗaya ba musamman ma a nan Abuja inda aka janye datse hanyoyin da suka bi gaban manyan ofisoshin soja da aka rufe layi ɗaya bayan harin na tsagerun Niger Delta da suka yi kiranin kaiwa dab da filin taron ranar 'yanci a 2010 wato zamanin mulkin tsohon shugaba Jonathan. Hakanan da harin da 'yan Boko Haram suka kai kan ofishin rundunar 'yan sanda da kuma ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na Abuja. Shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Sanata Alimadu Sharif ma ya amince an samu ingantar tsaro a arewa maso gabas.
Akalla a yanzu mutanenmu na Borno sun soma koma local government nasu. Particularly yanzu kamar local government na Wangala shekara biyu da rabi ba wanda ya shiga cikin. Amma yanzu mutane sun koma har an yi kasuwa ina ji da wannan satin an yi so uku ko? Mutane sun ci kasuwa a garin. Saboda haka muna dada ga musu su a sa karfi so da kowa da koma kowa ya zo ma ya koma gidansa. Akalla a yanzu suna kokari. To a kara himma kan kokarin nan kowa da kowa ta koma gida.
Najeriya ta fara fuskantar tsantsar ta'addanci daga shekara ta 2009 bayan kashe Muhammad Yusuf mai wa'azin haramcin boko. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah Allah Allah.
To, an jima kaɗan za mu gabatar da tsaka mai wuya. To, amma kafin ku ji wannan shirin za mu leƙa jihar Adamawa daga inda wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko da rahoton cewa.
Masu aikin sararrake da ake biya wuni-wuni biyar na kamfanin sarrafa shuga na Sabana mallakar gamayyar kamfanonin Dangote da ke Numan a jihar Adamawa ke kwanci a babban asibitin Numan sakamakon raunuka daga harbin bindiga a wata zanga-zangar da ta afku da yammacin ranar Litinin na nuna kin amincewa da jinkirta biyan kuɗaɗensu na wata guda. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu aikin wuni-wuni da na yi hira da shi ta wayar talho amma ya nemi in saka sunansa wanda ya tabbatar mani da kwarar zanga-zangar ya yi mini karin bayani.
Wani sun je sun zanna an jira zuwa karfe biyar ba kawo kuɗi ba. Yanzu an ce musu babu biya kowa ya tafi yasa. Sai sun ce don me za ka kawo tara su tun karfe 6 har karfe 5 a ce musu babu kuɗi ba za a yi biya ba. Shi kenan. Wai suna tada hankali aka turo jami'an tsaro harbe a wurin da sauransu. Kuma da na ji kaɗan harbe na gudu. Waɗansu na gudu wa zanto na biyo layin asibiti na samu waɗansu ma ɗebo ana shigo da su. A na kamo hanya na yana dawo gida. Lokacin da na bar asibiti na bar mutum biyar a asibiti. Daidai na bar shi a kwance ba sun ko ya mutu ko ya mutu ba sai kuma mutum yadda na zama samu asiri ɗayan harbe shi a cikin shi an kashi ya fitar da ɗayan gefe a cikin sa.
Malam mai Musa Ma'ila da Sunday Mija wasu mazauna garin Numan sun yi mini bayanin irin halin da zanga-zangar leburorin kamfanin Sabanan ya jefa mazauna garin a ciki.
Yau dai bayan la'asar ɗin na lalle na ji harbe-harbe a bakin Bonge wani banki na Bonge Microfinance da ke Numan. Na ji harbe-harbe bindiga kuma ɗan gang ne na casual ma'aikatan casual na Sabana sun zo maganan kuɗin su kuɗi bai samu ba ya jawo hayaniya wadda an kawo jami'an tsaro a wurin su suke harbe-harben. Wannan dai shi ne ya faru an yi harbe-harben wanda ya kai lokacin da kusan wasu a cikin kasuwa ma na ga sun ɗaruru da shagunan. Hankalin kowa dai ya tashi sai daga baya ne aka zo aka gane harbe-harben jami'an tsaro ne.
Sunana Sunday Mija. Kawo ne ɗan guje-guje wasu harbe-harbe da jigin jami'an tsaro ke da dama ya ke sani abin da yake faruwa. Na ga mutane na ɗan gudu wasu na gudu amma an yi control da komai. Ka je gudun da premise na banki ne ba ka ko sun zo bi har ka gurin kan ya ɗan tsaya a ɗan takura mutane sun gudu ba su taji yanki ma sun yi zar gini amma cikin gari kowa har ka na tafiya daidai.
Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa DSP Othman Abubakar ya yi mini ƙarin haske kan zanga-zangar ma'aikatan da kuma matakan da suka dauka domin maido da doka da oda.
Dama daga cikin sun samu modeli don su kalli albashin su kamar suka tsara. Ina ga samu dai wadan karin matsala tsakanin banki da su ma'aikatan wannan kamfani da rashin biyan su sai suka shiga kallon zancin zanga zanga ke nuna da hali halin a cikin wannan banki da har ya kai da shi BPO na wannan bankin ya maza ya tafi wannan waje domin a kawo samu kanta da hankali. To su dai ina wannan ta ga har ya kai ga su mun kana wasu kalmomi a wannan
babu waɗanda suka jikata ko suka yi asarar rayukan su
ba mu gana rasa rayuka ma'ana don shi gito kamar ne bani bayan da yana nan a wajen da shaka fara kuma ka gama kuma da wata magana an yi don kusurwanta rayuka da ba da faruwa.
Kokarin da na yi domin jin ta bakin manyan jami'an kamfanin sarrafa suga na Sabana mallakar gamayyar kamfanonin Dangote da na bankin Bange da ke biyan laborerin kuɗaɗen su na wata-wata duk ya cutura saboda sun ce da ni sai sun samu umarni daga magabatar su. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
Yanzu dai nan misalin karfe 12:16 na dare agogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Yau akwai sabon jam'iyyoyin siyasa wanda tarayya ta sa aka kafa su saboda ni.
Dan gudu cewa ya kashe shi za a yi.
To kai da kake za a kashe ka kai gudu don kawo ka
wannan zabe shine yasa yau ka gani sun firgice saboda sun tabbatar da babu yadda za a yi insha Allah ɗan Niger su mai su akan karagar mulki
ai duk waɗanda sun an ka kama kai ka taɓa nan mata ta aihu ta kadai imu ta ce biyan shi na waye mu biyan suna
banda da rai dai Hamu Amadu ƙasar Faransa ya zamna bayan ya zamna ƙasar Faransa zuwa isu 13 a ƙasar Faransa bai kama Hamu Amadu ba ya kawo shi a ƙasar Niger.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a shirin tsaka mai wuya.
Sunana Muhammadu Bello Jibril. Gata na gido zodai ba ta wuce kokini makiyayi ne. Kenan ina kira ga gwamnati wadda za ta hau ta yi kokari kiyon nan wadda ake alhorma ga man fetur ana cewa man fetur shine abin da ke kawo arziki a ƙasa. To kiyon nan shi ma a bashi shi da haka. Sannan noma abin da ya shahi takin zamani. Wani kyauta ta manoma
gaskiya a yi kokari kasa ta zama lafiya a samu tsaro mai kyau wanda sai da tsaron nan ne za a yi kokarin bunƙasa wato tattalin arzikin al'umma.
Muna son gwamnati wanda Allah ya ba ta hau shi aika mutanen shi koko shi zo da kai ne shi gani gidan likita abin da ake yi koko mutanen da a tare da shi su aika wanda sun ka gaskiya su zandibi abin da aka yi don ta talaka suna wahala mun gani ne.
Shin wai kam gwamnatin shugaba Muhammadu Isu ta cika duka alƙawarin da ta ɗauka a shigarta ta farko ta mulki? Waɗanne irin abubuwa ne take jin tayawa mutanen Nijar da take jin ta cancanci yabo daga gurinsu? Wannan na daga cikin abubuwan da za mu taɓa wannan kashin na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin Muhammad Lawal Leje na jam'iyyar Lumana ta Hamma Ahmadu da kuma Asumana Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya. To amma kafin mu je nesa ba bari mu fara gaba da zargin da wasu ke na cewa da gangan ake kuntatawa shi Hamman din game da batun sayo jarire daga Najeriya. Shine muke tambayar shi Malam Asumana ashe ba matar ya kamata kalla ba maimakon mijin nata?
A ba Malam Ali wanda ya kuje farma ta ba matar gidan kusa ta zama babayo Allah. Ai duk waɗanda sun an ka kama kai ka taɓa nan mata ta aihu ta kadai imu ta ce biyan shi na waye mu biyan suna.
To amma kenan akwai kanshi gaskiyar cewa kuna zargin shi da abinda matar shi ta yi ba shi yayi ba?
Ba mu hake zarge shi Malam Ali abin da kusan ka sani kanta bi abin da shi wancan ne zai yi ne zai kamar neman kai suna shi kai wannan aiki ne shi to yace ba a babu wannan ne na Hamma kakin ya gudu kai karar labari akwai abin da ke manda dare international ya kamata ai mai ba ai ba sai shi yace a yanzu manda na solar da shi mai da aka je gidan shi aka an ka aika mai manda da fili kama an takarda ta kira ba a tabba shi ba to ba a tabba ba a ganshi ba bale a kawo shi yanzu sai da ya gudu aka sake yin manda dare inda duk aka cikin kasar Niger ba a ganshi din Niger ba yanzu da sauko da cikin jirgi ya shigo cikin kasar Niger
wannan takarda ai jirar bai jinye ta ba.
Amma mana sama shi da kanshi ya dawo ai ba wai ku kuka je kuka kamo shi ba, shi ya dawo da kanshi cikin Niger din ba shi yamma.
To in mutun yayi gudu mala aliyo ba a zance ko ka kawo kanka. Ina to an gaje ki dinka abin san ta shari'a ne shi su cewa yi mandatari.
Ai wasu na ganin kamar ya namijin duniya da ya dawo da kanshi tunda ba kamo shi akai ba.
Mala aliyo ya yi maganganu a cikin kafofin watsa labarun kuwa. Da ya gudu cewa ya kashe shi za a yi. Kada zaunin labari. Cewa ya kashe shi za a yi. To kai da kake za a kashe ka kai gudu domin kawo ka.
To ƴan mitoci kalilan suka rige mana yanzu abin da nake so in ƙara mu kammala da shi shine zan koma wurin shi Malam Muhammad Lawali Ileji tunda su ne suke adawa da ku ba su suke da gwamnati. Malam Muhammad, wani tabbaci ko ƙarfin gwiwa ko ƙarfin zuciya kuke da shi na cewa za ku yi nasara a wannan zaɓen?
Ai ka san babu abin da ya firgitar da su kuma ya daburtar da su illa bayan zaɓen da ya zo. Wannan zaɓe shi ne yasa yau ka gani sun firgice saboda sun tabbatar da babu yadda za a yi insha Allahu ƴan Nijar su maido su akan karar mulki. Sun yi manda guda ƴan Nijar sun ɗanɗana su sun lasa su da halshe sun ji ko suwa ne su saboda can da farin ba a yi tsammanin ba irin abubuwan da suka yi wa'annan mutanen irin gwagwarmayar siyasar da aka yi tare da su za su yi irin wannan halaye. Yau magana za ni ija bashi bazan amsa wajen zantan manda dare. Manda dare dai Hamma Amadu ƙasar Faransa ya zamna. Bayan ya zamna ƙasar Faransa zuwan isuhu 13 a ƙasar Faransa. Bai kamo isuhu bai kamo Hamma Amadu ba ya kawo shi a ƙasar Niger. Saboda manda dare da suka yi sai suka yi manda dare national. Ma'ana sammaci na cikin gida in an gane shi a kama shi. Wanda sun tabbatar da San Excellence Hamma Amadu yana a ƙasar Faransa. Hamma yake musu ai tabbat ƙasar Faransa in sun kai dokoki ƙasa ce wanda ke bin dokoki. Har in dai abin da ake mana zargi. Ya tabbata suka yi dosai suka aika ma'ana suka aika takardu cikakki wanda ke ba da tabbacin cewa hakikan Hamma Amadu na da laifi yace kasar Faransa za ta turuke shi ta mika shi hannun kotun Niger. Kaga wannan tsawon shekara guda ba su yi shi ba saboda sun tabbatar da zargin da suke ma Hamma Amadu ba zargi bane wanda suke iya ma'ana su tsare shi ko ko su hana shi takara. Duk wannan gayyage wanda suka yi tai duk wannan abin da suka yi tai na busa takara Hamma Amadu ba abin da ba su yi ba Allah ya sa za su yi takara. Za Hamma Amadu yana takara. Matsalar da ke da koyau abin da ɗarme musu kai ya aka yi sun yi ta tukuka aibali don wato takarar Hamma Amadu kar ta zama cikin 'yan takara na Nijar. Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi Allah ba azzalumin sarki ba ne. Allah bai sa suka ci nasara ba aka bincika babu inda Hamma tun zargin da suka waro mashi na katar bandizina har zuwa yanzu.
Amma tambaya ta ya za a yi ku ci zaben nan Malam Lawali, tambaya ta gare ka ya za a yi mai kuka yi shirya wanda zai sa kai na ji ka ce mutanen Niger sun ɗanɗana fe inda su ba za su sake zaben ta ba. Amma bayan shi ku me yasa mutane za su zabe ku?
Wato ka san dalili da nake so in kudanta maka. Wato Niger ƙasa ce wadda ta sha bamban da sauran ƙasashen da ke kusa da mu ba ta fannin siyasa. Jam'iyyoyin siyasa da kake gani an kafa su sun kahu. Yau akwai sabon jam'iyyoyin siyasa wa'anda tarayya ta sa aka kafa su saboda mi? Saboda tsanarsu da irin tozartar zuwa da suka zanki ma mutane. Yau a cikin jam'iyyar su akwai wanda ya kawo jam'iyya yana nan ɗan takara ne kamar yadda yake cewa azu yana bada labarin Mamman Usman an yi wane ne Mamman Usman an yi RSD an yi ta sanu shi tako da sauransa da komi. A cikin jam'iyyar su ma farti wajen uku ke da kai wanda aka kafa. Kuma wannan jam'iyyoyin siyasa da ka gani yau 'yan takara guda 15 ke da kai a cikin ƙasar nan. Wannan 'yan takara guda 15 ina baka labarin cewa kowa yana da yaƙinin tabbatin cewa Muhammadu Isu ba ya iya cin mulki tun premeter dai kenan kamar yadda suka yi ta ikirari saboda mi? Saboda sun yi zumbuɗe na ƙuri'u wanda yace ba har yanzu bai sarrafa kwanansu ba wanda na ce maka abinda suke bashi wajen ƙuri'a 200,000 suke badawa idan ka gama wancan dubulan da wannan ne na minar ɗin nan da wancan na turuwa san ban turuwa wato 323 wanda na ce maka abinda yake badawa 161,500 yake badawa wanda har yanzu bai sarrafa kwanansu ba yana cewa wai 15,000 ne.
Mai Lawali, abinda na ce me yasa mutane Niger za su zaɓi Lumana ba su zaɓi PNDS ba? Me yasa?
Abinda yasa saboda sun ga karan tsana irin rikin adalci da aka gwada ma jam'iyyar Modern FA Lumana da shugabanta Hamma Amadu da ya kama musu ya kawo su ga mulki. Wannan kowace 'ya'yan jam'iyya da kuma 'yan siyasa da kuma 'yan ƙasar nan gaba ɗaya sun tabbatar da wa'annan mutane idan suka dawo suka ci mulkin nan, Allah kaɗai san abin da za su mai da ƙasar nan.
Da
haka na imani da Allah, ‘yan Nijar ba za su sake ɗauka waɗannan mutane ba, za su sake mulkin.
To, Malam Subhana bari ba su
ɗauka, ɗauki man fetur, ci a suka yi, za su rage ma ‘yan ƙasa kuɗin man fetur 2016. Yau ga shi ya mance da wannan, man fetur ɗin nan ba shi ya ebo shi ba. Da yake mutum suna aika, ya gaya mana shugaban ƙasa guda ɗaya cikin Nijar, hatta ya da tono man fetur ɗin nan bai sai da ‘yan lita na man fetur ba. Su suka daina shi, suka saida shi.
To, Madalla, ina zuwa. Malam Subhana, kafin ka fara. Abin nan abotutuwa guda biyu da na ƙarshen nan nake so ka fara da su, sannan ka rufe mana da naku shiri na neman a sake zaben ku. Amma yi min magana cewa kuna kafa jam'iyya, ya ce kun kafa jam'iyyu kamar guda uku don ainihin su taimake ku, ba wai don su yi takara da ku. Sannan magana fetur din nan, sannan suka ƙare man da shirin
da baka fahimce ni ba.
To ga min
daga cikin jam'iyyarsu su ma an samu jam'iyyoyin siyasa yau sabi wa'anda wulakancin da suka gani sai suka fita daga cikin
jam'iyyar. Kamar wace jam'iyyu? Ba misali kamar waɗanne jam'iyyu?
A'a, akwai kishin ƙasa. Daga cikin su ta fita.
To ba Malam Usmanu dama. Malam Usmanu ya gaya maka kamar kishin ƙasa, mu je.
To, ni ba zan magana bisa wannan, ba jam'iyya ba ce, mutum ne wanda mun ka kora daga cikin jam'iyya. Ya je jam'iyyar shi, ba jam'iyya mun kora ba. Saboda haka shi ba wannan zancen. Yanzu abin nan ne zan ba da haske bisan shi. Ya yi zancen man fetur ko?
Ya yi zancen man fetur. Amma abin da nake so ma ka mai da hankali a kai tunan mun kusa cinye lokacinmu shi ne wani shirye PNDS ta yi na ganin cewa an sake zaɓinta wanda zai sa ta iya nasara kan su Lumana da sauransu.
Yawwa, Malam Aliyu, PNDS shirin da ta yi na farko na ta bauta ma 'yan ƙasar Nijar. A cikin karkara al'ummar Nijar mashi yawancin sun samu ruwa, mashi yawancin su sun samu likita, mashi yawancin su sun samu labkwal, mashi yawancin su sun samu motoci a cikin karkara, mashi yawancin su sun samu mashin ta niƙa a cikin ƙauyuka, mashi yawancin su sun samu hanyoyi a cikin karkara, kowace karkara babu guduwar zaka zaba babu hanyar mota.
To, a gaishe ku. To, jama'a, duka nan muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka yi ƴan kwanaki muna ji game da jamhuriyar Nijar saboda hidimomin zaɓe da aka gudanar. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu cika alƙawarin da muka yi na cewa za mu koma mu kammala muhawara da muka tsinke saboda ta Nijar ɗin, wato muhawarar koran wasu ƙusoshin siyasa na jihar Yobe.
Akwai yanda ake koran ɗan jam'iyya, haka kawai al'umman mu su zaɓe mu. Wani ƙato kawai ya je gidan rediyo ya ce ya rusa mu.
Abin ya ban dariya, wannan ya nuna ka gani yana maganar tusuwa, ka ga shi yana maganar kabilarsa ko? Ya samu muke so mu cire.
A maganar kabila na nake ba. Ina maka ma kabila na kaɗai ko ba gora? Ka kori mutum a ja fusko, kabila na ne?
Muna maganar
zombi. Ku karnukan farauta ne ba, jam'iyya kuke tafiyarwa ba.
To, sai a jira zuwan wannan shirin. Yanzu muna son mu yi godiya ta musamman ga baƙinmu namu na jihohin Nijar, Usmanu Muhammadu da Muhammad Lawali Leje, da kuma musamman wakilanmu a can Yamai ɗan Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mumuni Barma da suka taimaka muka da shirin nan muka yi kwanaki muna kawo muku shi. A madadin su dukan, Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a tsakiyar Somalia sun kashe sama da mayakan Al-Shabab 150 waɗanda ke shirin kai manyan hare-hare. Kakakin ma'aikatar tsaron Captain Jeff Davis ya shaida wa manema labarai jiya Litinin cewa an kai hare-haren ne a ƙoƙarin a ƙarshen mako kan sansanin horar da mayakan Al-Shabab da ke tazara kilomita 195 arewa da Mogadishu babban birnin ƙasar. Ya ce an yi amfani da jiragen da ke aiki da matuƙa da kuma waɗanda ba sa aiki da matuƙa a kai waɗannan hare-hare. Amurka ta yi alƙawarin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa da take yi a wani lokaci da ke da sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda. Mai ba fada White House shawarwari kan daƙile ayyukan ta'addanci Lisa Monoko ta sanar jiya Litinin cewa gwamnati za ta fitar da rahoto kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙa da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta 2009. Michael Bloomberg, hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York wanda ya yi wa'adin mulki uku, ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin Amurka ta kashin kansa ba, da ake gani zai kara jefa kasar cikin halin kila wakala da ya wuce yadda ake ciki a halin yanzu.
Kashin shirin wannan lokaci kenan, to amma idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe a gogon Najeriya domin gabatar da wani shirin ciki har da rahoto akan yadda kwalliya ke biyan kuɗin sabulu a yunkurin haɗin gwiwa na yaƙi da 'yan fashi tsakanin jami'an tsaro da Alhaji Ali Kwara. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.